بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أسبر 24 غوتا المحرم شكر هجرات الدبود دريه داربعين دبقوي wanda ya dace da lissafin 19 ga watan July 2025. Wannan shine darasi na 89 insha Allah cikin jerin girdarsa daga littafin As-Sunna wallafar al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhi ibn Abi Asim Abubakar ibn Abi Asim rahmatullahi alayhi ibn Abi Asim ya rasu 287 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wasallam. Idan ba manta ba muna bibiya wannan malami a inda yake tattauna mana a cikin wannan tafi nashi daga cikin wato umda akan aqida da manhajin salaf yana tattauna mana game da wato manhajin salaf game da mu'amalantar shugabanni da abinda magabata suka urce game da halifanci da falalar waɗannan sahabbai guda hudu Abubakar da Umar da Uthman da Ali radiyallahu anhum da kuma sauran sahabbai cikin al-ashara da sauran muhajirin wal ansar. Za mu tashi a lambar tarjama ta 203 daga shafi na 821 inda malam yake cewa babu ma dhukira min fada'ili Abi Bakr radiyallahu anhu, babun da ke bayani akan abubuwan da aka ambata na falalar sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu. Qala haddathana Muhammad ibn Musaffa qala haddathana Baqiyyah ibn al-Walid al-Kula'i an Thawr ibn Yazid an Abdullah ibn Nusayr al-Kindi an Abdullah ibn Amr qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد هممت أن أبعث رجالا من أصحابي إلى ملوك الأرض. الحديث وانا حديثي لقى محمد ابن مصفى من جاري سنشي ديوا مالما وانا اين هواتو ابن أبي عاصم سيكم بقيتي لقى بقيت ابن الوليد وانا شكم يكي رواية دان أنا لقى ثور ابن يزيد وبمالما يشكم على وان فكهم كاس الشام ثور yana da ana ruwaito maganganun shi na fikihu sosai ya rasu 153 mu lura cewa Baqiyyatu dan Walid yayi ainihin wato an'ana kuma daman an san shi yana tadlisanci daga Abu Afa Abdullah ibn Nusayr masturi ne ba a san tarjumarsa ba shike riwaya daga Abdullah dan Amr dan As qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabi yace laqad hamamtu an ab'atha rijalan min ashabi ila muluki al-ard, nayi nufin na aika da wasu mazaje cikin sahabbaina su je su kai sakon musulunci zuwa ga sarakunan bangarorin duniya yad'unahum ila al-islam, su je su kiraye su zuwa ga musulunci kama ba'atha Isa ibn Maryam, kama inda Isa dan Maryamu ya aika da almajiransa zuwa ga sarakuna mabambanta. Qalu suka ce sahabbai suka ce afala tab'athu Abu Bakr wa Umar, to me zai hana ka aika sayyidina Abu Bakr da sayyidina Umar, fahuma ablagu anka, wadannan sun kai matsayin da za su iya isar da sako amma dinka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala sai maiki yace la ghina bi anhuma, ba zan iya wadatuwa da rashin su ba, innama manzilatuhuma min ad-dini bi manzilati as-sam'i wal basari min al-jasadi, matsayin su a cikin wannan addinin kamar matsayin kunne da ido a jikin jiki. Wannan hadisi isnadin sa da'ifi saboda abubuwa guda biyu, wancan an'ana ta Baqiyyatu dan Walid da kuma rashin sanin wani ne Abdullahi dan Nusayr. Al-Imam Al-Azhari ya fitar da wannan a cikin Ash-Shari'a, haka nan Al-Imam Tabarani a cikin littafin sa ainihin wato Al-Mujamul Kabir da wasu wurare, amma da isnadin da'ifi ne, sai dai matanin yana da ƙanshin inganci kamar yadda zamu zo mu ji daga riwaya ta gaba wacce take da irin kwatankwacin ma'anarsa a dunkule kuma tana cikin Bukhari da Muslim. Ita ce fadin malam haddathana Hisham ibn Ammar qala haddathana Sadaqah ibn Khalid qala haddathana Zaid ibn Waqid an Busr ibn Ubaidillah an Aidillah Abi Idrisa an Abi Darda'i qala kuntu jalisan inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama id aqbala Abu Bakr fa qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama أيها الناس إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبا فقال أبو بكر صدقا وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركون لي صاحبي. وأنا كما دقى بابا مالا هشام بن عمار ta hanyar Sadaqatu ibn Khalid Abu al-Abbas al-Qurashi kenan Sadaqatu ibn Khalid ad-Dimashqi ya da hadisi a cikin Bukhari da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah daga Zaid ibn Waqid shine Abu Umar al-Qurashi wannan isnadin duka mutanen Sham ne kenan daga Busr ibn Ubaydillah al-Hadrami daga cikin rijalus sitta daga kuma A'idullah A'idullah shine Abu Idris al-Khawlani wani wali ne cikin Mukhadramai wannan mun yi magana sa a baya gab yake da ya zama sahabi yayi gab da zama sahabi an Abi Darda'i daga sayyidina Abu Darda radiyallahu anhu Abu Darda yake cewa kuntu jalisan na kasance ina zaune inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam agun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aqbala Abu Bakr sai ga Abu Bakr ya taho hadisi yana da kissa kissa ita ce sayyidina Abu Bakr da Umar ne suka samu sabani na fahimta sai Umar ya zuciya ya tafi gida daga ba sai Abubakar ya fahimci cewa Umar ya fi shi gaskiya akan wannan sabanin sai ya bi Umar har gida ya bashi haƙuri sai Umar ya ce wallahi shi ba zai yafe ba haƙƙin shi kawai a wurin Allah sai sina Abubakar hankalin shi ya tashi sai ya taho gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da manzo Allah ya hango shi sai yake ce musu ga Abubakar nan ya taho da ganin idan shi akwai fuskar shi akwai alama yana cikin damuwa ko da yazo Nabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi kusa da shi yace me ke damun ka ya kai abokina yace ai kaji abin da ya faru tsakanina da Umar kuma na bashi hakuri yaki hakura Nabi yace rabu da shi Allah ya yafe ma Allah ya yafe maka rabu da shi to shine sai ya faɗi wannan magana yawa dukannin sahabban gabaki ɗaya wannan tankiyar ce ayyuhan nas ya ku mutane inna Allah ba'athani ilaykum Allah ya aiko ni zuwa gare ku fa qultum kadhibun kuka ce ƙarya ne ko fa qultum kadhaba kuka ce ƙarya yayi fa qala Abubakar sadaqa ko sidiqun nabi yace sai sina Abubakar shi kuma nan take yace gaskiya ne dukkaninku ba wanda ya amsa ranar farko sai da ya jayayya wani sai da ya je ya kai ya kawo wani sai da ya ga haza ma sannan ya musulunta sai da aka yake shi wa wasani bi nafsihi wa mali ya taimaka mini ya jibince ni da kansa da dukiyarsa fa hal antum tarikuna li sahibi ba za ku fita hanyar sahabi na ku kyale mishi ba za ku daga masa kafa ba wannan kamar yadda al-imamu no yake fada yake cewa yana nuna falalan sai na bakar akan dukkanin sahabbai gaba daya ajma da kuma cewa imamu no yake cewa walaysa yambagi lil fadili an yughadiba man huwa afdalu minhu kuma yana nuna cewa rashin dacewar dan kana ganin kana da daraja to ba daidai bane ka fusata wanda yafi ka daraja ko da akan gaskiya kai sai na Umar mai daraja amma ya fusata sai na Abubakar dan ya gaifi shi gaskiya dan yana daga cikin ladabi da tarbiyyar da galibi ba mu fahimta cewa mutumin da ke sama da kai a ilimi ko shekaru ko matakin rayuwa ko wani abu makamancin haka to kai na ƙasa kai ne zaka dinga haƙuri kai masa biyayya ba dole sai an yi abu yadda kake so ba kaga wannan yana mana wahala ko kuma muna ganin a san da muke ganin abin da muke fahimta gaskiya ne to ba ruwan mu da babba to wannan ba tarbiyyar musulunci bace tarbiyyar musulunci shine wannan abin da Abubakar annabi ya kunna wa sayyidina Umar duk da baya na amma labari ya kai gare shi cewa bai kyauta ba da yayi fushi da sayyidina Abubakar Abubakar na gaba da shi akan wani dan kankanin abu saboda haka ta wannan mabda'in ake hakuri da iyaye da malamai da shugabanni da sauran waɗanda suke gaba da kai na ƙasa ka dinga haƙuri mu daina zuga junanmu akan yi wa shugabanninmu da na gaba da mu tsageranci da rashin kunya da rashin sanin ya kamata da a ƙasar Hausa ko yaya a gida yaya ko a unguwa wanda yake kuma suka mai rashin kunya ba ka isa a saurare ka ba dan ka ce ya maka wani abu haka mata aure ba ki isa ki zo ki kawo ƙaran mijinki ko uwan mijinki har a saurare ki ba yanzu kuma duk wannan kawai zamani ya juye da mu gaba ɗaya ba ma ganin waɗannan ma'ayir ɗin kawai sai a ce a mata adalci ai ba adalci ba ne uwan miji ba sai ta miki adalci to shi ɗan ma sai ta mai adalci tukun na balantana ki a irin adalci nake nufi da ma'anar da mutane suke kalla cewa ai dole a yi kankan ko a je gaban wani alƙali ko gaban wani limami ko gaban wani ɗan sanda ana rigima tsakanin mace da uwan mijinta kusa ɗan mutane a cikin tashi hankali ya rasa yadda zai yi wa zai goyi baya ya rasa wanda zai goyi baya ya ji kamar ya kashe kanshi to duk waɗannan irin ma'ayir din ne ba a kulawa da su, saboda ba a karanta sunna a fahimce ta yadda ya kamata. Sannan wato wannan Larabawa suna cewa alhadisu zu shujul, wannan dalili ne kuma har ila yau akan halarcin ko yiwuwar Allah Ubangiji ya iya saryar da haƙƙin wani bawa akan wani bawa. Kamar magana take tasowa ƴan kwanakin nan, al'aslu shine huququl ibad ba'dhum ba'da, waɗannan huququ ne waɗanda suke mabniya alal mushaha, wato akan jidali da rikici da kuma fitar da haƙƙi a duniya ko a lahira. Wato har mutane za su haura siradi su zo bakin aljanna, to sai fa an tsaye da su ala arsatil janna, sai an fitar da haƙƙin dan wuta dake kada aljanna, haka hadisi ya nuna. Sai an fitar da haƙƙin wanda aka cuta akan wanda ya cuce shi, sawa wanda ya cuce shi nan shugaba ne, sawa un shahidi ne, sawa un malami ne, darajar shi ba za ta hana a fitar da haƙƙin na ƙasa da shi ba. Kai annabi ya ce sai an fitar da haƙƙin ma dabbobi isu, su ba ai ko musu annabawa ba, su da takila ba su san abin da suka yi ma sunan shi zalunci ba. Hatta tuqa da shatul karna ko min shatil jalha, kaga su ba ai ko musu annabawa ba, ba ai ko musu manzanni ba, ba a ce musu ga halas ga haram ga zalunci ga adalci ba, amma za a fitar da wannan haƙƙin. To wannan shine al'asl game da haƙoƙin bayi. To amma akwai wasu hadisai da suke nuna saboda fadin rahmar Allah da fadin buwayarsa wajen tseratar da bayinsa da tausaya musu, to Allah yana iya shiga gaba ya ɗauki haƙƙin da ke kan wani ya biya wanda ake bi haƙƙin, ya biya wanda yake bin haƙƙin daga taska Allah. Wato kai da kake ba haƙƙin ba za ka yi asara ba, shi kuma wancan ba zai shiga jidalin da kake so ya shiga ba. Wannan da sharaɗin idan bawa, wato bawa ne ya yi katubara, ya yi ɓarna a duniya, ya shiga haƙƙin Allah, ya shiga haƙƙin ‘yan uwan shi bayin Allah, daga baya kuma sai ya nadama sai ya tuba, ai wannan abin da bai kai nauyin kafirci ba, ko bai kai nauyin kafirci ba, yana cikin inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. To kuma bayan ya tuba ya nadama sai ya zama ba zai iya biyan wannan haƙoƙin ba, lokaci ya ƙure mishi zai biya su, ko kuma bai da ƙarfin biyan su har ya mutu a haka. To wannan Allah madaukakin sarki yana iya biya mai wannan haƙoƙin. To amma abin da ake so mutane su gane, idan an zo gun wa'azi wancan za a faɗa maka na farko kenan. Na biyu kuma, hatta haƙoƙin da ke tsakaninka da Allah ɗin wanda aka ce Allah yana yafewa, wake da garanta Allah ya yafe mushi balanta na aka garanta Allah ya yafe maka na wasu, haƙƙin da ka rage na Allah na wasa da sallah, na wani fajirci da kai, na wani fasikanci da kai, na wani laifi da kai, da kai wanda ke tsakaninka da Allah wanda aka ce Allah yana yafewa ɗin, mashi ya baka da garanta Allah ya yafe. Duk yawan istighfarinka da yawan nadama ka, waye baka garanti? Ba wanda yake da wannan garantin, sai dai kawai fatan rahama Allah. To idan kuma ga haƙƙin wasu, kaga shine aula da karka sa ran cewa wai ka ci banza, shine aula. To amma su mutanen da suke rikici akan wannan, kamar yadda na faɗa jiya, matsalar da ake samu idan mutum yana rikici da abokin rikicinsa, kowa sai ya riƙe rabin gaskiya da ke hannunsa, ya yi watsi da rabin da ke hannun ɗan uwansa, ya riƙe 50%, wannan ya riƙe 50%, wancan ma ya riƙe 50%. In kun lura ko san da suke da gingimunsa akan ƙungiya da ƙungiyanci, irin wannan abin suka yi, kowa sai ya riƙe rabi, ya yi watsi da rabin, kuma ya fasikantar da abokin rigimar shi akan. Na farko abin da yake sa haka shi ne, na farko saboda masu shiga wannan rigingimun galibinsu ba su kai matsayin ilimi da malantar za su shiga ba, galibinsu ba iliminsu da malantarsu da gogewarsu da matsayinsu a cikin duniyar ilimin Najeriya ba ta kai su shiga wannan rigimar ba. Da sun gane cewa ba su ce malaman Islamiyya ba, ko ƙananan ɗaliban ilimi, ko masu koyon tada baki, ko masu shiga wato sharaba shanu, ba su ce wannan ba, da sun tsaya iya nan da sun zauna lafiya. Amma sai suka ɗauka wasu malamai ne da ke wakiltar ilimi a matakin duniya gaba ɗaya, za su shiga masail irin waɗannan. Wannan yana daga cikin musibar da muke mata a nan ƙasar, shine mutane ba su san alƙadarinsu game da karatu, ba sa sani, kowa kawai yana ganin dai za a iya kafa mishi lasifika ko a bashi masallaci, ko suna sauraron shi, to kawai ya kai matsayin ya shiga kowace irin mas'ala, no matter how delicate take. Akwai masail a wisa da sun fi ƙarfin bakin mutum. To da shi ka tsaya iya kanta da ‘yan Islamiyyarka ko ‘yan masallacinku, ka gama iya harjajinka a nan, abinda suka fahimta Allah ya ba da lada, kuskure Allah ya gafarta mana gaba ɗaya. to shine irin wannan yanzu wannan hadisin dalili ne akan Allah zai iya yin haka kamar da hadisin can na wanda ya kashe mutum 79 ya cike da nadari ai kaga haƙoƙin bayin Allah ne haƙoƙin jini ne amma annabi ba da labarin cewa Allah ya yafi haka ranar alkiyama Allah madaukakin sarki zai biya abubuwa da yawa na haƙoƙin bayi daga taskarsa ta Allah saboda wannan ya cikin cikar rahamaniyar Allah kamar da za su samu labarin cewa akwai mutane biyu su ga aljanna suna rungume da juna kuma ɗayan su ya kashe ɗaya yana cikin murata Imam Malik shine ɗaya yana kafiri aka je yaki kafirai da musulmai yayin sa an kashe musulmi musulmin ya shahada daga baya zo ya tube musulunta shi ma ya je yaki aka kashe shahada sai sada su biyu su rungume junan su wanda za na fi surihim min gillin ikhwana ala surrin mutaqabilin ai abin da ya kamata dai mu dauka na darasi shine jama'a abin da ya kamata mu dauka na darasi shine wato wataƙila ni ina wannan magana ko dan my orientation as an academic kalla ka ga misali yanzu janar muhabb bahari Allah ya gafarta mai inda a ce bahari ya rasu 2015 shekara goma baya idan wani yayi tunanin zai yi murna dan mutuwar bahari ko kuma zai ce bai fiye wa bahari ba na rantsi da Allah wataƙila ko a ga masashin da za a kashe shi ku kaddara yadda ake son baba bahari a wancan lokacin inda a ce an samu Allah ya dauki kwanakinsa kamar sanda aka buga mashi bomb a Kaduna din nan 2014 ko 13 ne da Allah ya yi ya rasu a lokacin kana ganin wani ya isa dan bai san Buhari ya fito ya murna ya ce Buhari ya mutu wallahi za a kashe shi yadda mutane suke kauna da ji da Buhari tun wani zai buge shi ya mutu kuma mu dinnan mun ji labarin zamu ce ya kyauta mun san ba kyau ba amma zamu ce ya kyauta saboda kaunar ko mun gane to amma ya ake cikin shekaru 10 wannan kaunar ta juye zuwa wannan rikicin shine abin da ya kamata political scientist da sociologist da malaman addini da sauran manazarta su kalla wataƙila ya taimaka wajen fahimtar bakin zaren matsalar Najeriya ya ake cikin shekaru 10 ko sama da 10 ya zama cewa har ana ta jayayya akan ko a yafe ko kar a yafe ko na kirki ne ko na banza ne ko mun gane jama'a yana buƙatar nazari yana buƙatar mu yi nazari mu na raye da masananmu dan mu gano bakin zaren ya aka Najeriya ta rikice zuwa ga wannan matakin babu shakka wato akwai abubuwa da yawa da suka ja haka kuma abubuwan nan za a iya ganin su a lissafa su a nazarce su a kimiyance a ilmance a daura su akan sikeli na ilimi a dauko nasoshi da kaidoji da za su warware bakin zaren wannan masala almuhim shine akwai hadisai ire-iren waɗannan da suke nuni zuwa ga fadin rahama Allah da kuma cewa Allah madaukakin sarki yana iya fitar da bawansa daga cikin wata sawarwara da bawan yake ciki ko ya mutu a kai in dai ya mutu da imani to Allah na iya fitar da shi wannan kuma wallahi masalul a'la ko a duniya haka na iya faruwa za a zo ana rigima abugun babban dan kasuwa yanda kamar alaji irin ku almai yan kasuwa wasu ƙananan yan kasuwa suna rikici akan dan wani fili haka sai kai ka ce wa da to shikenan bari in baka wani fili ko sai ka kashe wannan rikicin aljihunka ba kuna yin haka ba ana yi malaman makaranta ba suna yin haka malam islam ba kuna yin haka mai yara aji ana rikici akan biro kwaya daya kowa ya ce nashi ne sai ka bada wani bira sai rikicin ya warware kaga shi wancan bai asaran haƙinsa ba wanda yake da haƙi shi kuma wannan ba shi ya biya ba shi wanda haƙin yake kansa ba shi ya biya haƙin ba shi kuma wancan bai asaran haƙinsa ba to wannan ya cikin karama karamcin Allah Allah alkarimu ne Allah arrahimu ne Allah dhul jalali wal ikrami to amma waɗannan nasoshin malamai ba sa yin wa'azi da su saboda wa'azi wajen jan kunne ne da jan goshi da jan makwarkwadan mabarnata to anan an zo za a gaya musu asali ne abinda idan sun yi fa akwai matsala wancan kuma idan irin yana daga cikin abin nan afala ubashiruhum biha mai annabi ya ce la li Allah ya take mu baka zuwa ka gaya mai shugaba ko wani wanda dama akwai haƙƙin mutane irin wannan a hannunsa ka ce mishi ba komai to sai ya rasu daga shi kenan ya ci banza baka gaya mishi wannan ko mun gane amma in karatu kai karatu ba za a dole za a faɗa irin nan yanzu karatu ne kawo sai a faɗa sai a wuce amma in ka zo yin wa'azi hudu ba ko nasiha ko a makabarta to wannan can su za ka faɗa don kowa ya shiga taitayin shi kada wani ya dauka to alhamdulillah akwai ba a ce irin akwai ma sabani irin wancan da muka fara da su Allah ya kyauta. To haka nan kuma wannan yana nuna halaccin ayyabi mutum akan idansa. Akwai hadisi da suka nuna cewa ba ayyaban mutum akan idansa. Saboda kada Nabi ya ce a cikin hadisin Ibn Majah an yabo wani akan idan shi ya ce kun yanka dan uwanku kun sare kafarsa. To amma gashi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yaba wa Abubakar a gaban sa. Ya nuna fifikon sa akan sauran mutane. Imam Nawawi yake cewa mahallin shine idza uminal fitna, idan an san mutumin ba zai fitinu ba. Domin zamu zo mu ji sayyidina Abubakar karshe me yace? Yace to ya manzo Allah da ni da dukiyata idin mallakaka ne, ni din banza. Wato ba wanda irin da yaje ya dinga cewa ne ai mu ne ma kaza, annabin ma ya ce kaza akan mu. Kazan ko yanzu ne idan wani ya gane cewa malam wani yana ji da shi shikenan sai ya dinga kafafa ko wani dan siyasa. Kun tuna anan bayan Rasul Malam Albani akwai mutane da ba su shiga cikin wannan rudanin Allah ya yafe musu wadan sun mutu ba. Wanda ya ce ai shine aqrabun nasi ila Albani. Kowa an samu mutane sun fito zan da suke wannan iddayin a daren hadisi. Sai ai shine sahibu sirri. Saboda mala ya taba ta mu'amala da shi kwaya ɗaya kawai sai ya zolayi kansa cewa ai shine sahibu sirri. Wannan ma sai ya ce daga nan shi kamata ya zama daraktan makaranta. Allah ya kyauta. Wa haddathana ibn Musaffa, wannan hadisi ne sahihi ko yana cikin Sahih Bukhari. Imam Bukhari ya rawaito shi da haka nan al-Imam Abdullah ibn al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Fada'il, Zawaidul Fada'il as-Sahaba, Zawaidul Fada'il as-Sahaba. Wa haddathana ibn Musaffa qala haddathana Baqiyya an ibn Jurayj an ata an abi darda iqal, wannan riwaya wannan isnadi ne wato da'ifi saboda musalsalun ne bil mudallisina su Baqiya su Ibn Jurayj da suna cewa an daga Abu Darda din da ya kala ra'ani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana amshi baina da Abi Bakr, wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganna ina tafiya a gaban sayyidina Abubakar, kala sai ya ce lima tamshi amama man huwa khairun minka, ya kake tafiya a gaban wanda ya fika alkhairi, inna Abu Bakrin khairu man tala'at alaihi shamsu wa gharabat, Abubakar da kuke ganin shi shine mafi alkhairin duk wani mutum da ke rayuwa a wannan zamani rana ta fito ta fadi. Wannan hadisi kamar da muka ambata isnadin shi da rauni yana cikin ash-shari'a na al-ajuri, haka nan Abu Nu'aym a cikin Hilatul Awliya, haka nan Abd ibn Humayd a cikin Musnadin sa, haka nan At-Tabarani a cikin Al-Mu'jamul Awsat, dukkanin su rawaito shi ta wannan hanya. Amma da isnadin yana da wannan matsala, wallahu a'lam. Wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba kenan ko, qala haddathana Affan ibn Muslim qala haddathana Hammam ya'ni ibn Yahya ibn Dinar, Hammam ibn Yahya ibn Dinar wanda ya rasu 163 cikin Rijalul Jama'a, an Anas daga sayyidina Anas dan Malik radiyallahu anhu anna Abu Bakr hadathahu qala, sayyidina Abu Bakr yace qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallama wa nahnu fil ghari, na ce wa ma'aiki kira da amincin Allah su tabbata a gare shi muna cikin kogo. Algar anan kaga zai zama alif da lam lil ahad kenan, azhihi wato suna cikin wannan kogo da suka buya a hanyar su tafiya hijira shine garu Hira ko, yace law anna ahadahum nazara ila qadamaihi la absarana tahta qadamaihi, shi ha manzo Allah anya ba za ka fasu gan mu fa, kada fasu gan mu wuke wancan mun yi tsallake a isnadin ko, Hammam daga Sabit Ibn Aslam daga Anas dan Malik yace kada fa su gan mu fa, yana jin tsoro sosai, tsoron kada su gan mu, idan sun gan su za su halaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wai tsoro ne saboda shi rago bane, saboda tsoron me zai biyo baya ga rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace za fa su gan mu fa, kala ya Abu Bakr ma zannuka bi thnainillahu thalithuhuma, me damuwar ka, me tsoron ka game da wasu mutane guda biyu wanda Allah ne na ukun su, kaga yanda shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su biyu Allah ne na ukun su, kamar yanda Allah ya bada labari illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain id huma fil ghari id yaqulu sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana, aje Allah yace zai taimake su in ku ba ku taimake shi ba, kamar yanda Allah ya taimake shi a lokacin da yake cikin kogo shi da su biyu faniyat nayi su biyun su kawai, idh yaqulu sahibihi la tahzan, da yace ma abokin nasa, kaga cikin ayar Allah ya faɗa ƙarara cewa abokin shi ne, kamar da Annabi ya ce antu hal antum tarikuna li sahibi, Allah ya kira sayyidina Abubakar da sahibi, idh yaqulu sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana, amma in shi a saboda wato mutane ne da Allah ya kwashe albarka daga zuciyarsu. Su wannan aya abin suka a Bakar ne da cewa ai ya nuna tsoro, ya nuna ragantaka. Ali ya fi shijaranta saboda shi ya kwanta a kan makwancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya yi dan an zo a taka mai wuka ana tsammanin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Kaga abinda babu wajihin muqarana, kowanne a cikin su yayi nashi aiki, yayi kokarin shi, kuma kowa abin yabawa ne, kuma yabawa daya bai nufin sukan daya, kowanne yayi nashi kokari, Allah ya kyauta. Wannan hadisi ne sahihi, yana cikin Bukhari da Muslim. Al-Imam At-Tirmidhi ma rawaito shi da kuma Ibn Abi Shayba, kamar yadda muka ji shi a cikin wannan isnadi. Wa hadathana Abu Bakr, shine Ibn Abi Shayba ne. Qala hadathana Abu Muawiya, shine wannan Bari kenan. Anil A'mash Sulaiman ibn Mihran, an Abdullah ibn Murra, Abdullah ibn Murra al-Hamadani al-Kufi, babban malami ne cikin malamai cikin atba'u tabi'in. An Abil Ahwas, Abul Ahwas sunan shi Auf ibn Malik. An Abdullah, daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu, kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah yace inni abra'u ila kulli khalilin min khalili, ba ni babu wani wanda ya riki, duk wanda ya rike wani masoyi irin soyayya da ake ce maso hana ganin laifi, nabi ce to ba ruwa na da shi, ban yadda da wannan tsarin ba. Ghaira anna Allah ittakhadha sahibakum khalila, amma ku sani Allah ya riki ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin babban masoyin shi. Walau kuntu muttakhidan khalilan, da a ce ni ma zan iya riko da wani irin wannan soyayya a duniya, latakhadhu Abubakar khalila, to da Abubakar ne kawai ya cancanta na mushi irin wannan. A ga wannan hadisi cikin Sahih Muslim, yana cikin Sahih Muslim da As-Sunan na Ibn Majah da Musnad Abu Ya'la da sauran wurare. Wannan yana nuna girman al'amari da girman sha'anin Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu. Wa haddathana Abu Bakr, qala haddathana Yunus ibn Muhammad, qala haddathana Fulay ibn Sulaiman, an Salim ibn Abi Nadr, an Ubaydillah ibn Hunayn wa Busr ibn Sa'id, an Abi Sa'id al-Khudri, qala Abu Sa'id yace khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallama an-nas fa qala, watrana annabi sallallahu alaihi wasallama a karshe rayuwarsa, wannan ma yana cikin Bukhari da Muslim, a karshe rayuwar sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai ya hudu ba yake cewa inna min amannin nasi alayya fi suhbati wa malihi Abu Bakr, yace lallai mutumin da wato mafi baiwa, mafi abun gorantawa, inda zai yi wani ya iya gorantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya mishi alkhairi, to wanda yafi samun wannan damar ya aikata kuma alkhairin da inda zai yi gorin, to da gaske ne abin da ya goranta, sai dai a ce gori ba kyau, la tubi sadaqatukum bil manni wal adha, ko amma da gaske ne yayi alkhairin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alayya fi suhbati, a zaman da nayi da shi, wa malihi, da kuma a dukiyarsa Abu Bakr, sai na Abu Bakr, zaman da yayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaman amana ne, zaman mutuntawa ne, zaman girmamawa, zaman taimakekeniya, da dukiyarsa da rayuwarsa da iyalansa da komai nashi. Walau kuntu muttakhidan minan nasi khalila lattakhastu Abu Bakr khalila, da zan riki wani cikin mutane ya zama bada'i na, da na riki Abu Bakr, walakin ukhuwatul islam wa mawaddatu, amma ina san shi san musulunci da yantakan musulunci. Sai na Abu Bakr shine ya fara musulunta, shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukiyarsa aka yi musulunci, shi san da nabi ce za a hijira, yana cewa yana bashi labarin cewa ubangiji na ya bani izini ne hijira, amma ya ce kai ka jira ni mu tafi tare, ya ce sauran mutane ba su dama su fita. Ranar sai na Bakar ya je su raƙuma guda uku na musamman, ya fara horar da su don wannan doguwar tafiya. Sai na Bakar ya yi asusu na musamman na kuɗaɗen da su aka zo aka sai filin da aka gina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina. Sai na Bakar da suna ɓoye a wannan kogon Issa, Asma'u take kawo musu abinci tsawon kwanaki, ita take sa kanta a cikin hadarin fitowa da shiga Makka, alhalin ana muraƙaba ta ko da ina, abubuwan ba za su kirgu ba irin waɗannan. Lokacin Sayyidina Abu Bakr yake ɗiban dukiya, yana ƴanta waɗannan bayi marasa galihu, su Mu'azu, su Zinnira da makamantansu, har baban shi sai ya ce mishi kai ma ka tsoron karar dukiyarka akan waɗannan bayi marasa galihu, ban hana ka ƴanta bayi ba, amma ka ƴanta bayi wanda suke da ƙarfi mana, wanda su zama maka mawali, su zama maka ginshiki a garin nan, a rasa yadda za a yi da kai. Ya ce ai ba abin duniya nake nema ba, wajen Allah nake neman falalata.
baban shi ne mishi wannan kashedin cewa in zaka yanta bayi kaka yanta marasa karfi masu rauni ka yanta masu karfi waɗanda idan ka yanta su ka zama mai gidansu to ba wanda yasa ko hannu yasa maka a fuskarka sai na bakar duk waɗansa suna cikin ayyukan su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi kuma ya kasance wato bawa ne mai yabawa bawan Allah ne mai yabawa alkhairi kamar yadda yace afala akunu abdan shakura yana yabawa Allah alkhairin da Allah ya masa da ya fifita shi akan kowa sai ya sanya shi shine cikamakin annabawa shine shugaban manzanni shine shugaban waladu adama gaba daya yake yabawa Allah da tsananin bauta ko sai kuma ai shine yace mana la yashkurullah man la yashkurun nas kaga shi tunda ya tabbata yana yabawa Allah kuma dole yake yabawa mutane saboda duk wani alkhairi da aka mishi baya mantawa da shi duba dai abin da ya gaya ma kamammu a Badar yace da wane yana nan wannan nan fa kafiri amma ya tawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alkhairi yace da wane yana nan yace kuma in saki ku da na saki ku saboda tana alkhairi to haka ya dinga tana alkhairin sayyidina Abubakar yana mutunta shi yana girmama shi yana kuma gaya wa sauran mutane matsayinsa wa haddathana Abubakarin qala haddathana ibn ulayya Ismail ibn ulayya kenan an ayyub as-sakhtiyani kenan an ikrima maula ibn abbasin an ibn abbasin ان الجد في الجد اما في الجد اما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس في الجد اما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا ابا بكر خليلا من هذه الامه لاتخذت خليلا ابا بكر يجي ابن عباس ينا مغنى game da filjad afwan game da hukuncin gadan kaka to bai kawo magana ba sai yace amma allazi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace abinda annabi yace game da sayyidina abubakar law kuntu muttakhidan khalilan min hadhihi al-umma latakhadhtu khalilan da na yi riko da babban mada da zan riki babban abokin badadi da na riki abubakar a matsayin wannan babban abokin dadi din wannan yana cikin Bukhari da Muslim a wata riwaya zamu ga mujita annan ne Abubakar sai fashi da kuka saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hudubar ya faɗi maganganu da yake cewa Allah ya ba wa bawansa zabi kuma bawan ya zabi abin da ke wurin Allah sai Abubakar ya fahimci cewa sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana yin bankwana ne sai ya kama kuka to shine Ibn Abbas yake bada labarin zurfin ilimin Abubakar shine har ya kawo magana akan wancan fijaddidin yace a lokacin da Abubakar yake wannan kukan duk mutane sai suka ce me ma balu hazar rajul mutumin da ake yabanka ko me ne wani kuka kuma kana da alamar damuwa ashe ya fi su fahimta ne ya fi su gane zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa da sana Abubakarin kala da sana Abu Muawiya an al-A'mash an Abi Salih Abu Salih as-Samman kenan an Abi Hurairah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ma nafa'ani malu malun qattu ma nafa'ani malu Abi Bakr wata dukiya bata taba amfana ta ba irin yadda dukiyar sayyidina Abu Bakr ta amfane ni fa baka Abu Bakr sai Abu Bakr ya kama kuka wa qala yace hal ana wa mali illa laka ya rasulullah ce ya manzo Allah to da ni dukiya ai din naka ne yadda ka ga dama haka zaka yi da mu ni da dukiyar duka naka ne wannan yana cikin abin nan wato Ibn Abi Shayba da Ibn Majah da Ahmad surwaito shi hadisi ne sahihi wa haddathana Hamid ibn Yahya Hamid ibn Yahya ibn Hani al-Balakhi kenan malamin su al-Imam Abu Dawud ne qala haddathana Sufyan Sufyan wannan Ibn Uyayna kenan haddathana Zuhri daga Muhammad ibn Muslim ibn Shahab al-Zuhri an Urwa daga Urwatu dan Zubair babban malami cikin tabi'ai أنا عائشة رضي الله عنها قالت سيدتنا عائشة كتشا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعنا مال ما نفعنا مال أبي بكر دوكي ونبت تبع أمفانا مبا إرين يد دوكي أو بكر تأمفانيم ونتشي رواية إساك بن راوية أتشكي مسند دنسا دا الإمام أحمد أتشكي فضائل الصحابة دا أبو يعلى أتشكي مسند دنسا دا يعقوب الفصوي أتشكي تاريخ إسا الشيخ الألباني محمد ناصر الدين يا إنغن تون الرواية أتشكي سلسلة صحيحة lamba hadisi na 2700 da lamba 18 wa haddathana amr ibn usman amr ibn usman ibn sa'id ibn kathir al-himsi kenan qala haddathana abi daga babansa shine usman ibn sa'id an Abdullahi ibn Abdulaziz ibn Majishun kenan, an Muhammad ibn Abdulaziz dan uwansa, an ibn Shihab Muhammad ibn Muslim ibn Shihab, an Abi Salama ibn Abdurrahman ibn Auf wa Sa'id ibn al-Musayyib wa Urwa ibn al-Zubair, duka daga waɗannan malamai cikin tabi'ai guda uku, Abu Salama da Sa'idu da Urwa, jigajigan malamai gabaki ɗayan su, an Utba ibn Ghazwan daga wani sahabi mai suna Utba ibn Ghazwan al-Mazini, wannan wani sahabi ne cikin as-sabiqun al-awwaluna, yana cewa shine mutum na bakwai a musulunta, Badari ne ya je hijira duka guda biyu, sannan kuma shine mutumin da ya gina kasar Basara. Sayyidina Umar ya aika shi ya je yayi jihadi, ya tarar da wani dan ƙauye, shine ya bai shine mai da shi birnin Basara da ake cewa Kufa da Basara, shine gwamna na farko a Basara. Ya rasu shekara ta 17 bayan hijira, a hanyar komawar shi Basara daga Madina. Malaman tarihi suka ba da labari, kamar yadda za a biya ba da labari a cikin tarihi tarkul Islam cikin Siru Alamin Nubala, cewa yana wannan gwamnan sai ya zamana cewa Sa'adu dan Abi Waqqas shi kuma yana komandan jihadi. To sai Sa'adu yana aiko mai da wasiƙu, ka bamu kuɗi kaza ko ka bamu sojoji guda kaza. Kuma shi ya kasance wato abin nan ne zahidi ne, har ya gama zaman shi a garin ko gida bai mallaka ba, a tsakanin ofishin shi da masallaci da gidan makwabta yake kwana, gwamnan gari na ba yi da gida. To sai wannan abin da Sa'ad yake turo mai sai bai jin daɗi, Hassan dan Adam yana ganin shi he is not answerable to Sa'ad, domin Sa'ad kawai memba ne a hukumar sojojin Sayyidina Umar, shi kuma memba ne watakila ka ce a executive council kenan ko watakila. To har ta kaiwa ya nemi cewa Umar ya bashi dama yana so ya zo ziyara Madina, da ya zo ziyara sai ya gaya wa Umar ya ce abin da Sa'ad yake min ba na jin daɗi. Umar ya shiru ya ce haba Utba, menene wannan? Dan Sa'ad ya ce haka, don Allah ka ba wannan magana ba ta kai ta kawo ba. Ya ce okay, haka ma ka ce? Ce to wallahi la a'udu ila al-basarati, ce na rantsa da Allah ba zan koma garin nan ba. Umar ya ce ai ku sai ka koma. To kaga law aqsama ala Allah la abarru, domin bawan Allah ne. Umar ya tursasa mishi sai ce shikenan bari ya koma, yayi kafara. To bai isa garin bai mutu, ya rantsa dama ba zai koma garin ba. Saboda haka a hanya ya rasu aka dawo da shi Madina, aka mishi jana'iza, Allah ya gafarta mishi. Babban sahabi ne cikin sahabbai, amma saboda ya rasu da wuri zaka ga ba mashhuri bane. Utba ibn Ghazwan radiyallahu anhu shine yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah yace innahu laysa li ahadin indi fi fadli yadin fi suhbati illa Abubakar, ce babu wani mutum wanda ainihin wato yake da wata falala wanda ban biya shi ba, wanda yake bina bashin wata falalar shi wanda ban biya shi ba da Abubakar. Wannan isnadi ne mai rauni, saboda Abdullahi ibn Abdulaziz ibn Abdullahi Laythi, wannan yana da rauni, ikhtalata bi akhra, dan uwansa kuma Muhammad Munkarul Hadith, kamar tarjuma shi take nawa cikin Lisanul Mizan. Qala dasana Amr ibn Ali al-Fallas, kenan Amr ibn Ali al-Fallas. Qala dasana Abu Attab sunan shi Sahal ibn Hammad al-Ankari, mutumin garin Basra ne. Qala hadathana al-Mukhtar ibn Nafi', Mukhtar ibn Nafi' al-Tamimi, wannan yana da rauni. Qala hadathana Abu Hayyan an abihi an Ali radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace annabi yace rahimallahu Abu Bakr, Allah ya jikan Abu Bakr, zawwajani ibnata, ya aure min da diyarsa Aisha, wa hamalani ila daril hijra, shi ya dauko ni ya kawo ni Madina, wa ataqa Bilalan min malihi, kuma ya yanta Bilalu daga dukiyarsa. Wannan hadisin yana cikin sunan na Imam Tirmidhi cikin Kitabul Manaqib, amma isnadin sa mai rauni ne. Haka nan Al-Uqayli ya kawo shi a cikin Ad-Du'afa wal Matrukin, haka nan Ibn Hibban a cikin Kitabul Du'afa wal Majruhin min al-Muhaddisi. Wa haddathana Hudba ibn Khalid al-Qaisi qala haddathana Hammad ibn Salama ibn Dinar kenan, an Sa'id ibn al-Jurayri, Sa'id ibn Iyas Abu Mas'ud ibn al-Jurayri, wanda ya rasu 144, an Abdullah ibn Shaqiq an Amr ibn al-As, daga sayyidina Amr dan As radiyallahu anhu, kusa Amr dan As yana daga cikin wanda basu musulunta da wuri ba, sai daga baya, sai bayan Ahzab ya musulunta. To da ya musulunta sai ya ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bashi kulawa mai yawa, yana ta mamakin irin yadda ya samu kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sashi komanda a yakin zatus salasil da ya tafi wannan yaki sai wato kuma a cikin wannan yakin sai ya zama a cikin rundunarsa akwai Abubakar da Umar suna cikin sojojinsa wanda suke karkashin command dinsa to sai wannan yasa yayi tunanin to ko dai annabi ya fi san shi fiye da kowa ne saboda sai yana so ya tabbatar shine yake cewa qultu ya rasulullah ayyun nasi ahabbu ilayka yana tsammana yace kai mana ya manzo Allah wai aka fi so ni kala aisha zai ce aisha yafi so kala qultu min ar-rijali nace a ina nufin cikin maza kala abubakar shi mahaifinta kala thumma man a wannan riwayar aka ce ya ce sai kuma wa kala abu ubaida ibn al-jarrah yace abu ubaida ibn al-jarrah wannan isnadi ne kuma sahihi wanda yana cikin zawaidu fadailis sahaba na abdullahi dagira imam ahmad ibn hanbal da littafin ibn hibana as-sahih da musnad na abu ya'la da wasu wurare قال حدثنا يعقوب بن حميد وابن كاسي كنان قال حدثنا عثمان بن طلحة بن عمر عن أبي عبد الرحمن السلمي الأنصاري عن أبيه عن أم سلمة أنها قالت حين ماتت عائشة أم سلمة رضي الله عنها لوكتين دا عائشة رضي الله عنها ترسو سيتكي تشوى أذهب عنك يا عائشة وبنجي الله يتبين مك الله يربعك دون أذهب عنك الله السوء shine ma'ana wannan addu'a Allah ya raba ki da duk wani mummuna abu addu'a ce fa ma kana ala zahril ard nasmatun ahabba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam miki ki babu wata halitta ba wani dan adam a duniya da manzon Allah yake so fiye da ki wannan kishiya ce take tabbatar da wannan ko kuma qalat tace astaghfirullah Allah ka yafe mana kuskuren da nayi ghaira abiha banda ita din kuma wanda annabi ya fuso kuma sai babanta kaga dai duk abin da ya kare a gidansu wana isnadi ne wanda yake hasan insha Allah wa da sanahu huban kala da sanah khalid ibn abdullahi kenan an khalid yani al-hadza an abi uthmana an-nahdi kenan kala hadathani amr ibn al-as radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ala jayshi dhati salasil nabi ya aika shi a runduna da ake ce majzatu salasil fa ataituhu fa qultu yace da nazo gun annabi sai nace ayyun nasi ahabbu ilayka wa kafso cikin mutane qala manzo sallallahu alaihi wasallam yace aisha qultu min ar-rijali yace cikin mazafa qala abuha yace mahaifinta qala thumma man qala thumma umar yace sannan umar qala qultu thumma man sai kuma wa qala fa adda rijalan to cikin wata riwaya ta imamu tirmidhi da makamancinta sai aka ce ya ambaci Abu Ubaida ya ambaci wasu mutane kuma a riwayar da muka ji ta Tirmidhi cewa ya ambaci Abu Ubaida wannan hadisi ne sahihi yana cikin Bukhari da Muslim da Tirmidhi da makamantansu al-Imam an-Nawawi yake cewa da yake sharhi wannan hadisi yake cewa hadha tasrihun bi azimi fadli Abi Bakr wa Umar wa Aishata yace wannan yana nuna wato girman falalan Abubakar da Umar da Aisha Nabi ya ambace su cikin mutanen da yafi so sallallahu alaihi wasallam yace wa fihi dalala bayyana li ahli sunnati fi tadlil Abubakar wa Umar ala jami'i sahaba kuma shine dalilin da ahli sunna suke dauka su rike wajen fifita Abubakar da Umar akan sauran sahabbai radiyallahu anhum ajma'in wa haddathana Sa'id ibn Yahya ibn Sa'id qala haddathana Abi wato Yahya ibn Sa'id ibn Abani kenan an Ismail wato ibnu abi khalid an qais wato ibnu abi hazim an amr ibn al-as daga amr dan as radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah yace nace ya manzon allah ayyun nasi ahabbu ilayka wa kafso cikin mutane qala lima yace dan me zaka wannan tambaya qultu uhibbu man tuhib ina so in kaunaci wanda kake kauna ne qala Aisha din nan ita nafi kauna inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala laysa anan nisa'i as'aluka ba ina tambayarka game da mata bane qala fa abubakrin shi nafi kauna abubakrin a cikin dukkanin mazaje wannan ita ce riwaya al-imamu at-tirmidhi da kuma shi kanshi ibnu abi asim a cikin al-ahad wal mathani da kuma al-imamu abu abdurrahman an-nasa'i a cikin al-kubra الإمام أحمد بن حنبل أتكين فضائل الصحابة الحاكم ابن حبان وحدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق من سيرة النكين عند مغازي عن الزهري لقى محمد ابن مسلم بن حجاب ابن مسلم بن الإمام محمد ابن مسلم بن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة ابن شهاب لقى حميد لقى أبو هريرة رضي الله عنه قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله يجي لكل أهل عمل باب من أبواب الجنة يدعون منه كو أن ما أبوتا ون أيكي وتمثالي أتي ما أبوتا سلا ما أبوتا كرات القرآن ما أبوتا صدقة ما أبوتا بيئي إيئي ما أبوتا سلا دري ما أبوتا أزمي كو أن إرن أيكي لا أتترى توقر ما سئرن ون أيكي سيأتي تكشي قال جنة قفا كذا قفا تكشي وللجنة ثمانية أبواب الجنة كمثال قفا تكوس فقال أبو بكر يا رسول الله وهل أحد يدعى من تلك الأبواب كلها cito akon da za a ce ta kowace kofa an kira shi saboda yana irin wannan aikin yana irin wancan aikin yana irin wancan aikin da aka sai ta indi gara ba zai shiga qala na'am nabi ya ce kwarai kuwa wa inni la arju an takuna minhum ya ababakar kuma ina sa ranka zama ɗaya daga cikin su kun tuna ran da aka waye gari nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye je jana'iza yau abubakar waye je gaida mara lafiya yau abubakar waye sadaka yau abubakar waye kaza yau abubakar saboda kowane aiki yana yi da aikin arziki aikin alkhairi to yana yin su kusan dukkanin su da haka ya cancanci a kira shi ta kowace kofa ya ga dama ya shiga wannan yana cikin Bukhari da ainihin wato Sahih Muslim wa haddathana Hajjaj ibn Yusuf Hajjaj dan Yusufa ba wanda kake tunani ba go Allah ya ji kamar Albani da tun lokacin da ake karatun Sahih Muslim tun ana yi a muciya ba wannan da aka baka daga baya ba bayan an gama cin yaki an ba wasu da kutaran gurau amma an yi muslim da can lokacin asalin ƴan salafiya ne ko suke ba karatu ba ga bane mala yawa mu a wancan muka koya ma lokacin to lokacin da aka fara karanta wannan hadisin a farko Hajjaj dan Muslim Hajjaj kuma sai da malam ya baje karatu akai ai shi wannan wanda ake cewa Hajjaj ibn Sha'ir sunansu ne iri daya da wancan Hajjajin kuma garin su daya Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi wancan mai ta'annati na jini shi kuma wannan malamin hadisi Hajjaj ibn Yusuf ibn Hajjaj al-Thaqafi shi ma sunan shi Hajjaj Abu Muhammad to shine shi sai ake ce mishi Hajjaj ibn Sha'ir saboda baban shi kuma shi wancan Yusuf ibn Hajjaj din mawaki ne yaran Abu Nuwas ne ta kadarin mawakin to kaga wannan yafi mai sauki wani bala'in bai kai wani ba da dinga ce maka Hajjaj ibn Yusuf da an ji wannan abu ga isnadin domin Hajjaj ibn Yusuf ba a karbar riwayar sa kamar yadda Zahabi yake fada saboda nasibiyun ne jalt makiyin ahlul bait ne ba a karbar riwayar sa kamar yadda ba a karbar riwayar rafidi makiyin sahabbai haka ba a karbar riwayar nasibi makiyin ahlul bait domin fasikanci to sai shi wannan sai dalibai suka canza sunan shi sai kuma Hajjaj ibn Sha'ir da haka zaka ga muslim da ya riwaya da yawa daga gare shi da Abu Dauda zaka sa cewa haddathana Hajjaj ko kuma haddathana Hajjaj ibn Sha'ir sunan shi Hajjaj ibn Yusuf ibn Hajjaj Abu Muhammad al-Thaqafi al-Imam Muslim da Abu Daud a cikin Ashabul Kutub sita sune suka riwaya daga gare shi to shine yau muka gamu da hadisin sa قال حدثنا عبد الملك ابن ابراهيم الجدي قال حدثنا محمد ابن محمد الطائفي ga wani ma Muhammad ibn Muhammad al-Taifi wannan wato akwai kura game da shi sunan shi Muhammad ibn Nafi irin wanda ake cewa maqbul kamar yadda Ibn Hajar yake fada maqbul wato indal mutaba'a kenan wa illa fa layyinul hadith شيني كتو حدثنا القاسم ابن عبد الواحد ابن أيمن قال حدثنا عمر ابن عبد الله ابن عروة عن جده ده كان شيني عروة بن زبير كينا شي عمر دان جدن عبد الله دان عروة يانا رواية ده كان شيني واتو عروة بن زبير بابا مالي شيني كتو عن عائشة قالت ده غوغوان عروة ده تكي تشيوا فخرت بمال أبي في الجاهلية nazo ina ambaton dukiyar babana, ina cewa ai babana attajiri a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kasan mata ba ruwan su, ai da arzikin mu aka gamu, ai ba a san mu da kaza kaza ba, kai ka san gidan mu kaza kaza kaza, irin wannan abin da mata suke. Wa kana alfa alfa uqiya, babanta miloniya ne. Wannan kudin aka ce alsafa zaka ji wasu kudi ne sun kusa irin ɗan tata ɗin nan fa, ba kaɗan bane kwalaji, alfa alfa uqiya ba kaɗan bane, ku je ku lissafa Abu Albani, ku lissafa mana. Fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama, sai manzo Allah ya ce uskuti, rufa mana baki ya Aisha, ki rufa mana baki, kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in, sai ke kina da shirme, shirman ku irin na mata, ni za ki yi wannan magana ni a wuri na ke, ni da ke kamar Abu Zar'in ne da Ummu Zar'in. Sai kuma ta ce waye kuma Abu Zar'in, waye kuma Ummu Zar'in, shi ne annabi ya bata wannan labarin dogo na hadisin Ummu Zar'in wanda ke cikin Sahih Muslim, wanda malamai sun yi dabdala a kan shi ba ɗan kaɗan ba. Daga cikinsu Alqadi Iyab ya mai sharhi na musamman juz'i guda, muna nan da shi a labirari, Baghyatur Ra'id lima tadammanahu hadithu ummi zar'in min alfawaid, juz'i haka kamar girman bulugul maram, ya fitar da fa'ida tafi guda 100 a kai. Akwai tahqiqin shi da wani malami mutum Misra yayi kwana-kwanan nan, akwai wannan malamin Abdul Karim al-Qazwini shi kuma yayi durratud dar li hadithi ummi zar, shi ma juz'i karami haka. Akwai kuma wani malami mutumin kasar abin nan kasar Kuwait ko wani waje, shi kuma da ya mai da hadisin waqi nazami, game da shi nazami na waki, malamai sun yi dabdala a kan shi, su Ibnu Hajirin, su Al-Qurtubi, su Ibnu Battalin, su Aini, duk waɗannan shurrahu ɗin sun yi dabdala a kan shi. Allah ya zika Malam Ja'far Mahmud Adam, da daɗewa shi ma ya taɓa yin wata lacca a kan wannan hadisin. Ina jin kai ta ce bi ta zaizai, ko dai ba sunan ta ba kenan, hadisin Umar Zar'in da ya ko ta tsohon lacca da Malam Ja'far ya yi a kai can da ɗin nan, ya taɓa yin lacca, ko ta ƙila za ka yi lalubota yanzu ka ji hadisi ne da mata suka zauna su da yawa a irin gidan biki ko gidan suna ko gidan ta'aziyya ko gidan kitso inda suka saba, ko a tsakar gida kowa tana labarin mijinta, irin da kasan mata suna yi, kowa ta faɗi aibin mijinta ko ta nuna cewa mijinta ya gaza ko mijin wance ya fi mijinta, sai kowa ta ji ashe dukan dai irin dai matsalar da ɗaya ce kawai, kowa dai ta haƙura da mijinta yadda take. Ita kuma Ummu Zar'in kamar ita ce host ɗinsu, har ta ambaci alkhairan mijin da kuma irin yadda ta yi mishi irin abin da mata suka saba, har aka je ta cika kwakinta ruwa, har aka sake ta ta je ta yi wani aure, inda ta yi auren duk da akwai dukiya, akwai wadata, akwai kaza, akwai kaza, amma dai tana can tana begen mijinta na da da ɗiyarta da ta bari a can. Allah dai ya taimake ta har ta samu ta dawo wurin mijinta na farko. To malamai sun taɓa ƙoƙarin su fitar da mema wajihin kwatancan shine, miji yana ta kyautata miki, ke kuma kina nan kullum kina ta korafi, kina ta neman laifuffukansa, to ki ba a hankali, mutane za ki iya samu, za ki iya waye gari babu mijin, shi ne asalin wajihin kwatancan, kamar yadda Ummu Zar'in ta yi ma Abu Zar'in, daga baya kuma ta yi nadama, amma dai Allah Maɗaukakin Sarki ya ba ta mafita. Wallahu a'lam. To dai wannan hadisi kaga anan dai ba a kawo shi ba, sai dai ambato da aka yi haka, sai a koma a jira Man Dawud in ya zo kanshi a cikin Sahih Muslim, ko ya kawo kanshi. Dan ba a kawo kanshi ba, can cikin kitabun da kai. In kuma kana so sai ka je ka bi sharhohi, ko ka je ka nemi wanda zai maka karatun shi. Wuri nan ba a kawo shi ba, haka ba za mu dajiya ba. Wa haddathana Muhammad ibn Harb bin al-Wasiti qala haddathana Muhammad ibn Yazida. Wannan hadisin wato ishara zuwa ga falala, ta fuskar falala, me isharar shi zuwa ga falala shine cewa sayyidina Abubakar tun a jahiliya attajiri ne, kuma kowa ya san attajirai sun fi kowa san darajar kuɗi, ba sa wasa da su. To me yasa har shi ya dinga wasa da kuɗaɗe har san da zai mutu ya zama talaka ne, kuɗin shi na duniya sun ƙare, saboda tsabar imani da yadda da addinin da yake yi da taimakon addinin da yake, shine wajihin falalar. Ko mun gane? Wa haddathana Muhammad ibn Harbin الواسطي قال حدثنا محمد بن يزيد عن سفيان عن ابن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر لم يقل شعرا في الإسلام قط حتى مات. شي من زال سيدنا أبو بكر بكسن شينا يوم واقع با قطع قطع عم سنين شي حيرز. وإنه قد كان حرم الخمر هو وعثمان في الجاهلية. da shi da Sayyidina Uthman tun a zamanin jahiliya suna cikin mutane da suka mutunta kansu ba sa shan giya. Ba sa shan giya, an taba tambaye shi aka ce me yasa, yace saboda ba ta barin mutun cikin mutuncinsa. Idan mutun ya shata zai abubuwan da zai zubar da mutuncinsa. Saboda tun a jahiliya su ba sa cikin masu shan giya. Wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddathana al-Fadl ibn Dukayn malam al-Bukhari an Hisham ibn Sa'd an Zaid ibn Aslam an abihi qala qala sami'tu Umar ibn al-Khattab yaqul naji Umar yana cewa amarna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq annabi ya umarce mu sadaka wa wafaqa dhalika malun indi ina da wata dukiya a lokacin fa qultu al-yawma asbaqu Abu Bakr in zan yau bari ne amfani da wannan dama na fa Abu Bakr aikin alkhairi in sabaqtuhu yawman in har zan samu wata dama to yau ne tun daga inda wasu kudi masu yawa qala fajitu bi nisfi mali wannan kudin nake da su akan da sinin raba na kawo rabi qala fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mini ma abqaita li ahlik ni ka ba ma iyalanka qultu mithla nace na ban musu irin wannan kudin yana da miliyan ɗaya misali ya kawo 500 ko yana da miliyan biyu ya kawo miliyan ɗaya wa atahu abubakarin bi kulli ma indahu abubakar kuma sai ya kawo duka asusun shi gaba daya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mishi ma abqaita li ahlik me ka ba wa iyalanka fa qala yace abqaitu lahumullah wa rasulah na ba musu manzo Allah fa qultu sai ni Umar nace la usabiuka ila shay'in abada Umar ya sallata kenan go ce ba ni ba wani abin nan musabaka da kai kafi karfi na eh wannan isnadi ne tabbatacce wannan hadisi ne da zaka ga tun a islamiya yake shi go tun baka san mai da kiyo zaka ji labarin wannan hadisin yana cikin sunan Abi Dawuda in kana so ka san inda yake da Tirmizi da Darimi duka sun kawo shi isnadi ne sahihi rijaluhu rijalul imami Muslim in banda Hisham ibnu Sa'd din nan kana ganin bari mu dakata ne insha Allah Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته